بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمنا قديا الله سبحانه وتعالى يا داود مو دومين دوروا بس عندما قانا شكن تفسير من القرآن مثلك دمك يومنا السبت goma sha shida a shida ga watan Ramadan hijira 1445 wanda yake daidai da goma sha shida ga watan uku a miladiya 2024 a idan ba mun tabajiya mun kwana karshen aya ta 114 a yau kuma insha Allah za mu tashi kan aya ta 115 malamai suka ce fadin ubangiji da yake wa qurabi zinni ilman Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya roki ubangije karin ilimi suka ce saboda haka shi ilimi baka hada shi da komai a duniya ba ma kamar ilimin addini ba to koda ilimi na sana'a ne yana da darajar sa yana da kimar sa wanda mutum yake samun daukaka a duniya a dalilin sa sai kuma ilimin addini mutum yakan samu daukaka duniya ya samu daukakar lahira a lalle babu shakka ilimi abu ne mai girma shi yasa ubangiji ya umarci manzon Allah a ya roki Allah neman karin sa wato sama da neman wato ya roki Allah neman karin dukiya suka ce Allah bai ce masa ka roki Allah karin dukiya ba amma lalle ya ce masa ka roki Allah wato karin ilimi wato ilimi na alqur'ani ko kuma ilimi wato na shari'a dukkan wannan ilimomi da wadanda suke amfanan bawa a duniya da lahira shi kuma ilimin sana'a yana taimakawa bawa ya samu nutsuwa a gidan duniya domin ya bautawa Allah to dukkan su dai in ba an ce ilimi ne to abu ne wanda ya kamata a ce mutum wato ya gogoriyo wajen neman sa amma lan yake cewa ubangiji yace sallarabbaka istidaratun minal ulumi ka roki ubangijin ka neman karin ilimi saboda yawan yadda ake saukar maka alqur'ani domin ilimi shine mafi ficin abin da bawa zai roka shine kuma mafi daukakar da bawa ya kamata a ce ya wahala wajen nema daga nan malam yace zaka ga manya-manyan malume magabata wato suna umurni da wato mutane su yi kokari wajen sanin littafin Allah da kuma kokarin yin bauta da shi to a takaice dai wannan dai nan muka kwana kuma insha Allah za mu tashi kan aya ta 115 muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dafa mana cikin abin da za mu karanta da abin da za mu bayyana sa yace wa qala ayatuna ku
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam nasid lahu
Ubangiji yace wa laqad ahidna ila adama hakika mun yi alƙawari ko ko mun yi wasiya mun kulla alƙawari tsakaninmu da annabi adam mun yi wasiya wa annabi adam wato akan kar ya ci itaciya da Allah ya nuna masa a aljanna ubangiji bayan ya an halicci annabi adam an saka shi a gidan aljanna sai Allah madaukakin sarki ya sa masa wani takunkumi amma wannan takunkumi an sa wa annabi adam da ilimin Allah cewa annabi adam ba zai iya jure wannan takunkumin ba to amma dai haka ubangiji wato ya kaddara cewa komai na gidan aljanna an yi wa annabi adam umarni ya amfani da shi amma da ilimin Allah na gaibi cewa annabi Adam zai ci wannan itaciyar aka nuna masa kuma aka ce kar ya ci amma kuma sai Allah ya jarabe shi da shedan ba shiga tsakaninsa da shedan ba shedan ya ringa cin kafar annabi Adam har sai da ya sa shi ya je ci wannan itaciyar wanda a dalilin cin wannan itaciyar aka kuma sauko da annabi Adam bayan kasa wanda a dalilinsa duk mudunan aka zo aka same mu a bayan kasa malamai suka ce wannan wani abu ne wanda ubangiji ya riga tsara shi dole annabi adam bai sai kauce ma cin wannan itaciyar ba duk da cewa Allah ya yi masa umarni karkaci, to amma domin a nuna irin matsayin shaidan, yadda tun da farko ya masa hasada da Allah ya ce gaishe shi ya ki, to dan annabi Adam din ya kara fahimtar shaidan kuma ya zama wa'azi wa na baya, shi yasa Allah ya ce masa karkaci wannan itaciyar, amma shaidan ya dinka bibiyansa har sai da ya sa shi ya cita can. Don ce masa yi hal adulluka ala shajaratul kuldi, shin yanzu nuna maka mun bishiya wanda in ka ci zaka dawwama wa mulkin la yabla, kuma zaka samu sarauta wanda ba za ta yanke ba, shine wato mulki na gidan aljanna. To annabi Adam a sanin sa bai yi tsammanin da wata halitta ta Allah da za ta yi rantsuwa da Allah akan ƙarya ba. Shaidan yayi masa rantsuwa yace Allah ya ce wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihina, yayi musu rantsuwa yake cewa ya rantse da Allah shi nasiha yake musu, in sun ci wannan itacen ba za su dawoma ba, ai ba za su je aljanna ba, ai Allah ya hana, ai yake cewa wa mana hakuma rabbukuma an tilkuma shajara, ba komai yasa ubangiji ya hana ku cin wannan itacen ba, illa an takuna malakaini aw takuna mil khalidina, ko haka ratin yake ko, yawa kenan dan kar ku zama sarakuna ne, ko kuma wato kar ku zama mutanen da zasu dawoma aljanna. Babu mutumin da zai samu ni'ima kuma sai ni'ima ta gushe, balle ma ni'ima irin ta aljanna. To wannan shi yasa sai annabi Adam sai ya yaudaru cewa ai shaidan ya masa rantsuwa, tunda ya masa rantsuwa kuma ya san mutum ba za a rantse da Allah akan ƙarya ba, saboda haka ya ci wannan itaciyar. To kuma dama ita aljanna bata daukar mai sabo, bata daukar mai sabo, shi yasa ko ƴan aljanna yanzu kafin su ga aljanna kowa sai an tsaye da shi a wani guri an wanke shi tas tukun ya shiga gidan aljanna, saboda haka bata daukar mai sabo, saboda haka shi yasa take suna cin wannan ganyen duk sutura aljannar take jikinsu kuma sai ta zube, har da ubangiji yake cewa wa tashika yaksifani min warqil janna, sai ya zama suna ciran ganyen aljanna suna lullubi tsirecin su, shine Allah ya sako da su kasa. To amma kuma idan ka dubi wasu ayyukan kuma zaka ga ubangiji ya kaddara rayuwar nan ta nan, tunda ai an halicci aljanna kuma an halicci wuta, in duk kowa an haife shi aljanna wa zai shiga wutar, ba mai shiga wutar, kuma Allah ya halicci wutar kuma ya halitta mata mutanenta, kamar yadda ya halicci aljanna ita ma aljannar ya halitta mata mutanenta. Yawa kaga kenan ashe dama ubangiji ya sani a ilimin sa na gaibi, annabi Adam ba zai iya jure wannan jarrabawar ba, ba zai iya cin wannan jarrabawar ba, shi yasa Allah yake ba mu labari anan yake cewa wato walaqad ahidna ila adama, ai mun yi wasiya wa annabi Adam akan kar ya ci wannan bishiya min qablu, ma'ana tun kafin ya ci, tun kafin ya ci, min qablu akalihi ne, tun kafin ya ci an masa wato wasiya, amma Allah ya ce fanasiya, sai ya manta wannan nasiya, mun gane ko, ya bar wannan alƙawarin da muka yi da shi akan zai zauna aljanna kuma ba zai ci ba. Allah ya ce walam najillahu azma, wato ba mu samu hakuri da juriya a gurin annabi Adam ba, ubangiji shi yake da ikon ya gaya wa annabi sa wannan magana, walam najillahu azma, ba mu samu azama da himma da kokari a gurin annabi Adam ba, mun gane ko, in ba Allah da ya halice shi ba ka gaya wa annabin Allah wannan ai babbar magana ne. Yawa Allah ya ce ba mu samu hazman wa sabran amma na hainahu anu, abinda muka hana shin nan ba mu samu wato hakuri a gunsa ya jure ba. Allah ya ce wa izkunna lil malaikati
izkunna malaikati tasjudu li adam,
na'am,
fa sajadu illa iblis abi, fa qulna ya adam inna hadha adlun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al jannati fa tashqi,
na'am. Ubangiji yace wato wa izkunna lil malaikati tasjudu li adam, tana yayin da muka ce wa mala'iku usjudu li adam, ku sujjada wa annabi Adam, wato sujjada ta gaisuwa da Allah halicci annabi Adam, yace wa mala'iku duk ku yi masa sujjada ta gaisuwa, fasajadu duk sai suka yi illa iblisa, amma banda iblis, shi kuma iblis din dama yana cikin mala'ikun ne, amma shi aljani ne, iblis aljani ne, ba mala'ika bane, ba mutum bane, amma dai kuma Allah ya yi shi yana cikin aljanu, wato yana cikin mala'iku yana rayuwa a sama, sai shi yaki Allah ya toge shi ce illa iblisa, sai shi iblis shine abul jin, uban aljanu, kana yashabul mala'ikata, yana tare da mala'iku a sama, wa ya'budullaha ma'ahum, yana yi wa Allah bauta tare da su, shi kam aba anis sujudi li Adam sai ki wannan gaisuwa wa annabi Adam kaga shi yanzu Adam din ya duba ya rena wajen kin yi masa sujjada wato be kalli wanda yasa ayi sujjadar ba su mala'iku ubangiji suka duba suka kalli umurnin ubangiji suka sulmiya dukkan suka gaida annabi Adam amma shi iblis sai yake cewa ana khairun minhu aini na fishi ya za a ce kuma an gaishe shi kuma wannan shine farkon girman kai Allah ya ce kai abu sannan kai kuma ka kalli abin da zaka yi baka kalli wanda yace ma kai abin ba shi yasa malamai suka ce mutum bayya kafirta saboda zunzurutun zunubi saboda zunzurutun aikin sabo ba za a ce mutum kafiri ba amma suka ce mutum zai iya zama kafiri idan ya rena saban domin rena sabo rena wanda yace kar ayi ne suka ce rena sabo kamar wato mutum bai ba wa ubangiji girman da ya dace ya bashi ba shi yasa suka ce wato al-insanu la yakfuru bi dhanbin mutum bai ya kafirta da sabo suka ce walakin yakfuru bi istighfafiha amma yana iya kafirta idan ya rena saban saboda haka karkaren sabo in dai abu saban Allah ne koda kana yi lalle ka rika jin sa a ranka babban abu ne tunda Allah ya ce kar ayi kai kuma Allah ne ya halice ka yi maka duk abin da zai maka to in kana yi ka rika kareya a zuciyarka kana tuba to in Allah ya ce make ka sai ga kabari amma mutum yana rena sabo to in yayi wasa zai mutu akan wannan saban ba zai tuba ba kuma mutuwa akan sabo in ba gamdakatar din ubangiji mutum ya ci karo da ita ba zai yi wahala in bai shiga wutar jahannama ba zai yi wahala saboda haka komai karancin saban Allah kan mutum ya rena shi to shine shi iblis bai dubi ubangiji da ya masa umarni ba wato sai a ba sai ya ƙi sujjada din sai ce ana khairun minhu aini na fi shi alheri fa qulna sai muka ce ya adam in hadha aduwwun laka wa li zawji to wannan da yake gaishe ka to tun daga yau ka fahimci cewa abokin gabar ka ne kuma abokin gabar matar ka ne ai baka sani ba lokacin da tun da aka halice ka an ce tun daga halittar annabi Adam Allah ya bar gangar jikin annabi Adam a kofar aljanna tana kwance an ce shedan ya biyo ta jikinsa ya zo ya kwankwasa shi ya juya shi ya kalli bakinsa ya kalli duburarsa ya kuma kalli cikinsa malamai suka ce ya kwankwasa ya ji cikin annabi Adam yana kara kamar wato kasko in ka kwankwasa shi yasa za ka ji a wani gurin yana cewa me yasa ba za ka yi sujjada a mutumin da wato an halice shi baƙin ne amma kuma sununi ya ce ai ko yawwa to kaga kamar soyi na min sassalin ko min hama'in masunun shi nake nema in an gasa kasko yunɓu in aka gasa shi aka yi kasko da shi ko aka yi tukunya ko aka yi randa ko kafara in ka buga za ka je na amu yana ƙara to haka ya kwankwasa cikin annabi Adam har yake cewa to rayuwar wannan akwai mamaki wannan gurin alama ne inda za a saka abu wannan kuma alama ne inda abu zai dan zauna na wucin gadi wannan kuma alamar wuri ne inda abin nan in ya zauna na wucin gadi zai fita to wannan gangar jikin matsawon bata samu abin da za ta sa ta nan ya fita ta nan ba za ta zauna lafiya ba to kaga tun daga nan shi ne yake wa mutane wato tanadin sharri shi ne in baka ci ba za ka zauna lafiya ba saboda haka ubangiji ya ce fa qulna ya adam sai muka ce ya kai adam inna hadha aduwwu laka sai da aka zo da kalmar inna dan a nuna karfin maganar cewa wannan iblis din fa aduwwu laka abokin gabarka ne wa li zawjika da matarka hawwa fala yukhrijannakuma min aljannati kada ku sake ku ba su dama su fitar da ku a gidan aljanna fatashika balle ku fara rayuwar wahala tunda rayuwar aljanna halayewa ce babu wahala ko Allah ya ce inna laka fiha inna laka minani Allah ta ju'a fiha wala ta'ara a gidan aljanna babu yunwa wala ta'ara babu tsileci wani gurin ke ce idza ra'aita thamara ra'aita na'iman wa mulkan kabira in ka kalli aljanna kada duban yadda Allah ya tsara aljanna za ka ni'ima babu komai a ciki sai ni'ima wa mulkan kabira da kuma mulki mai girman gaske me yasa ka ce dan aljanna yana cikin mulki wato duk abin da yake so ya ci yana kishingida abin zai zo same shi duk abin da yake so in kuma ma abin na daukowa ne ga yara nan gilmanin mukalladuna ɗan yara masu dadin kallo suna shiga suna fita duk abin da yake so za a kawo masa gashi a gidan amma ya tashi ya dauko din ba zai iya ba saboda mulki sai ya ce ya dauko a bashi idan dan itace ya je cira ba sai ya mika ba ba sai ya nemi kara ko ya hau ba yana nufata yana zuwa gurin za su yi kasa gurgurdan bukatarsa duk abin da yake so babu wahala saboda kai sai Allah ya ce akwai mulki mai girma Allah da kansa ya ce mulkan kabiran babban mulki a gidan aljanna hakenan duk wanda yake so ya ji dadin rayuwa to ya hakure bi Allah ya nemi gidan aljanna to shine ubangiji cikin kashedin da Allah ya yi wa annabi Adam da matarsa yace wannan abokin gabar ku ne kai da matarka bai koye masa ba abokin gabar ku ne kai da matarka fala yukuri janna kuma min aljannati kada fa ku saki ya fitar da ku a gidan aljanna fatashqa balle ku wahala ma'ana ku hadu da rayuwa ta wahala shine tattabi'u bil harsi ku zo sai kun je kun dau magirbi kun yi sassabe wal zar'i kun yi shuka wal hasali kun yi noma kun girbe watsani kun yi sissuka kun yi sulfe kun yi daka an nika gari wal kunzi sannan a tuka tuwo ko ai masa kafin ka samu loma ɗaya da zaka sa a bakinka ka duba wahalar da za a yi a noma daga daukan iri a kwanan shuka kafin ya zama loma tuwo da mutum zai sa a bakinsa amma yin aljanna ne fa kunin in ni bukata ta tashi kunin sai ka samu ka ci to shine Allah ya ja kunne cewa a lura da shedan domin zai jefa mutane a cikin wahala kuma gashi ya jefa ma a wahala saboda haka malam yake cewa anan ubangiji ya takaita magana akan annabi Adam da matarsa ne yace abokanan gabar ku to kaga kenan ashe duk mutumin da ya gaba da mahaifinka ai ka kuma ba zai zama masoyinka ba ba zai yi a yace mutum masoyinka ne kuma yana gaba da iyayenka to annabi Adam da nan Hawwa'u iyayen kowanne mutum ne musulmi da kafiri saboda haka kenan kaga ashe shedan gabarsa tsakaninsa da mu ta asali ne tunda ya fara ta tunda safe tun daga kan mahaifanmu annabi Adam da nan Hawwa'u da kansu ya fara gaba da mu kuma gabarsa da mu ba za ta kare ba har sai ran da aka nade kasa shine ubangiji yake cewa kun san fa aljannan nan inna laka alla tajua fiha wala ta'ara ka karanta
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعري وإنك لا تظمأ فيها ولا ترهي فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يكسفان عليهما من ورق الجنة وعصي آدم ربه فغوي ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدي
نعم وبنجي يأتي فقلنا سيمك يا آدم يا آدم إن هذا عدو لك وانا أبوكين غابرك ولزوجك دما ترك فلا يخرجنكما من الجنة فتشكى كركو يدا يفتد دكو أجدان الجنة بل لكو فهذا لا يور وحالا إن لك فيها إن لك تيوى كيتن الجنة ألا تجوء فيها ولا تعرى بذاك جيون وابا ولا تعرى فما بذاك إليتي بذاك بقاتي سترابا وأنك هو إنك لا تزمو فيها أجدان الجنة بابك إشروا ولا تبها kuma babu zafirana babu hantsi mai dukan mutane kuce mu koma inuwa hantsi yayi a gidan aljanna annuri ne ba rana a aljanna babu dare saboda haka annuri ne kullum a yanayin haka yake wato akwai haske mai sanyi irin hasken farin wata shine annuri haske ne mai sanyi wato wanda baya saka zufa baya saka gumi kuma sannan ba za a ga duhu ba shine annuri saboda haka haske ne mai kullum kamar yanayin haka kamar haka ake a gidan aljanna babu magana dauke wuta wato balle kuma maganan wato a nemi fitila ubangiji yace la ta zama ufiya babu kishiruwa ba zaka ci kishi a aljanna ba wala ta baha ba zaka ji zafin rana ba ai shine la wato lintifa'i shamsi fil janna, domin ai babu marana a gidan aljanna din. Allah yace fa waswasa ilayhi shaytan, amma duk da haka, duk da wannan jankunan da Ubangiji yayi, fa waswasa ilayhi shaytan, shaytan sai da waswasi wa annabi Adam, yake zuwa masa a zuciyarsa, kuma lokacin ya zo masa wani dan dattijo yana masa nasiha. Annabi Adam yana tausayin sa, ya zo da cijo tukutuku, yana ga ba zai yi ƙarya wa Allah ba, shi kuma ya rika rantsuwa wa Annabi Adam, yana ce masa, ya Adam, ya kai Adam, hal adulluka ala shajaratul kuldi, shin yanzu in nuna ma bishiyar da in an ci ba za a mutu ba mana, bishiyar da wama shine allati yakuludu man yaqul minha, wanda duk wanda ya ci a cikin ta zai da wama, wa mulkin la yabla, da ko mulkin da ba zai tsuho ba, ko kuma mulkin da ba zai kare ba, ko mulkin da ba za a juye mulki ba. Fa akala, ya dai dauki kafarsu har suka ci wannan itaciyan, shi Annabi Adam da nana Hawwa, minha, daga wannan itaciyar. Allah ya ce fa badallahuma sawatuhuma, take kuma sai tsirecin su sai bayyana. Ai zahara li kullu minhuma qubuluhu, kowa ya gaban sai bayyana, domin suturan gaba ɗaya zubewa ta yi. Mun gane ko? Allah ya kira tsireci da sauna sau'a, saboda ai yana muna na gani, yana muna na gani. Yadda baka san a ga tsirecin ka haka, ba za ka so kai ma ka ga tsirecin wani ba. Saboda haka Ubangiji ya ce wa tafiqa, sai Annabi Adam da nana Hawwa suka zabura, yaksifani alaihi ma min warqil janna, suna suturce tsirecin nasu daga wato ganyen gidan aljanna. Yaksifani ma'ana yarzikani, suna ciran ganyen, suna mannawa, suna ciran ganyen, suna rifewa gaba da baya. Allah ya ce wa sa Adamu rabbahu fagawa, Annabi Adam ya saba umarnin Ubangijinsa, fagawa sai ya goce a hanya, bil akali mina shajara, ta hanyar cin wannan bishiyar. Wannan kalma ita ma irin waccan kalma bayani da Ubangiji walam na jillahu azuma, ba mu samu wato himma ta tare da Annabi Adam ba. Ita ma irin wannan kalma ce wadda Ubangiji ne yake da iko ya gaya wa annabinsa, ya ce wa sa Adamu, Annabi Adam ya saba umarnin Ubangiji, fagawa sai ya bata. Saboda haka sai ya kuskure mu ala kenan, sai ya goce, saboda Allah ya ce kada ya ci, sai ya ci. Amma Allah ya ce sumattabahu rabbuhu, sai Allah kuma wato ya zabe shi, ma'ana ya jawo shi kusa da shi, fataba alayya ka tubasa, take Allah ya gafarta wa Annabi Adam. To dai an bar mana, muna karantawa ne a matsayin kisa na Alkur'ani da Ubangiji yake ba mu labarin Annabi Adam. Amma zuciyar mu ba za ta kalli Annabi Adam wato da laifi ba, ba za ta kalli Annabi Adam da laifi ba, balle ma mutum ya halaka. Ubangiji ya riga ya kaddara, kamar yadda na faɗa a farkon karatunmu, cewa inda mutane ba su zo su rayu a duniya ba, inda duk an haife mu a gidan aljanna, kaga hadafin halittar wutar jahannam ya zama ba ma'ana kenan, ya zama ba ma'ana. To Allah ya halicci wuta, kuma tun fil azali ya mata mazauna cikinta, ya halicci aljanna ya mata mazauna cikinta. To yaya za a yi a tantance wa'annan su shiga wuta, wannan su shiga aljanna? Shi ne Allah ya sako mutane a gidan duniya, kuma ya jarrabe su da abubuwa. Saboda haka wanda ya ci jarrabawar, sai ya koma wancan gidan da suka fito da babansa Annabi Adam, wancan gida na aljanna. Wanda ya kuma ya kauce ma hanya, Allah ya kiyaye, sai kuma ya tsince shi a ɗaya gidan. To shi ne Ubangiji yake cewa su matabahu rabbuhu, sai Ubangiji sai ya zabe shi, ma'ana qarrabahu, ya kusantar da shi, fataba alaihi, ya tuba, wato qabla taubati, tun ma shi Annabi Adam bai ce Allah na tuba ba, Allah sai ya fi masa wahada, kuma ya shiryar da shi. An ce malaman tarihi suka ce Allah ta'ala ya saukar da su a bayan ƙasa, da aka sauko su duniya, suka taho da mala'ika Jibril, ya taho ta musu da iri na abinci, dan dama a nan Allah ya ce masa fatashka, in kai wasa wannan zai iya fitar da ku aljanna, kuma ku zo ku rayuwar wahala. To da ya zo sai ya gwada wa Annabi Adam, ya za ka yi noma, ya za ka yi kiwo? An ce ma saboda horo an sauke Annabi Adam a wajen Sham ne, ita ko matarsa an sauke da ita can wajen yankin Asia. Haka suke yawo suna neman junan su biyu a duniya, har lokacin da Allah ya hada su. An ce sun hadu a filin Arfa, shine kalma ma Arfa, wai Arafa. Anan ya gano Hawwa'u, ita ma ta gano shi. Daga nan ya kama ta, suka wuce Muzdalifa, suka je suka kwana. Daga nan a Muzdalifa kuma sai ya wuce ya kalisa jikin dutsen dutsen Muzdalifan nan. Menene sunansa? Anan ya je ya tuba, Allah kuma ya karbi tubarsa. Dutsen da ake so in ka kwana a Muzdalifa ka kalisa jikinsa, kai ta addu'a har gari ya waye. To nan ya je, nan ya je yana isowa gurin dutsen, sai ga mala'ika ya taho masa da ayan da zai karanta ya tuba din Allah ya karbi tubarsa. Wasu suka ce Ubangiji ya aiko masa cewa kalmar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ne. Wasu kuma sun faɗi wata aya duk da suna a cikin Alkur'ani. Saboda haka Annabi Adam wato ya tuba, kuma Allah ya karbi tubarsa, Allah kuma ya shirye da shi. To amma kuma an riga an saba umarni, tunda an saba umarni kuma dole horo kuma ya biyo baya. Shine Allah ya ce qala habita
min hajiya babu ni ba ayin adu ai ma ya ce annabin ni hude kamar ta ba hude ya fara yinu fara yake.
Na'am, Ubangiji ya ce qala habita, to yanzu ku sauka da kai da matarka, wato bimastamaltuma alaihi, da ku irin zuriya da ku, an ce Annabi Adam ya haifi ya aljanna din. Sai Allah ya ce da shi da zuriyarsa duk su sauko wato minha, daga gidan aljannan su batta jami'an gaba daya, da shaidan din da ya je samu Annabi Adam din, da Annabi Adam da Hawwa'u da zuriyar ta su, duk Allah sai sauke su kasa. Allah ya ce ku zauna a duniya ba'dukum li ba'din aduwwun, shashan ku zai ta yin gaba da shashi, wani zai washi wani, wani zai yaƙi wani, wani zai kashe wani, wani zai zalunci wani, ai ta gaba a gidan duniya. Haka Allah ya ce ba'du kulli ba'din aduwwun, saboda ni, saboda wani zai zalunci wani, mai ƙarfi zai zalunci mai ƙaramin ƙarfi, saboda haka za a samu tashin gaba tsakanin mutane. Amma ku ji, fa in ma ya'tiyannakum minni hudan, duk wanda yana duniyan nan yana zaune, sai na aiko masa manzona, ya zo masa da shari'a, ya kira shi zuwa ga musulunci, fa manittaba'a hudaya, wanda ya yadda ya bi shari'ata ya musulunta ya aiki mai kyau, to fala ya billu wala yaska, shi kan ba zai bata ba kuma ba zai tabe ba a lahira. Saboda haka in manzo ya zo, duk wanda ya karbi aikin manzo ya aiki mai kyau, idan ya mutu zai tafi wannan gidan da suka fito da baban nasa. Allah ya ce wa man arada an zikiri, amma wanda ya kawo da kai ga barin ambato na,
wa mana arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan rankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ami qala rabbi lima hasharatani a'ami wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsi.
Ubangiji ya ce Ubangiji ce qala habita, ku sauka. Ai Allah ya ce wa Annabi Adam da na Hawwa'u, wato ihbita min aljanna, ku sauka gidan aljanna din. Li anna mukthuhuma fiha, mukthuhuma fiha kana mu'allikan ala adami akali min ashjara. Sharadin zaman su a aljanna shine me? Kar a ci wannan itacen. Sharadin zaman Annabi Adam da na Hawwa'u shine kar a yadda a ci wannan itacen. Domin in mun bibi kisar baya, Allah madaukakin sarki cewa yayi, mun gaya wa shedan, mun gaya wa Annabi Adam, kulna ya Adam, muka ce masa ya Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawji, wannan abokin gabarka ne, abokin gabar matarka ne. Fala yukhrijanna kuma min aljannati fatashqa, kar ku yadda ya fita da ku aljanna balle ku wahala. To kaga wannan sharadin shi ya fara zuwa. Allah sai ya ce wato inna laka alla tajua fiha wa la tara, aljanna da kana zaune a ciki ba yunwa ba kishirwa, wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha, babu zafin rana babu kishi. Amma shedan sai ya jefa musu wasu wasi, sai ya ce in shiryar da ku mana a bishiyar wato dawama, da kuma wato mulkin da ba zai kare ba. Fa akala mina, sai suka ci. Kaga kenan, cin shine sharadin fitar, da ba a ci ba to da kuma ba za a fita aljanna ba. To shine malai yake ce mana Annabi Adam ya ci bishiyar nan, sannan kuma nana Hawwa'u ma ta ci bishiyar nan. To wannan dalilin yasa kuma dole za su fito aljanna, ko da Allah ya yafe masa to kuma dole za a fito aljanna. Aka ce wani ganye ne, malamai suka ce ganyen magafir ne. Magafir kuma shine ganyen da ake yin taba kulle, mun san ta ba kulle ko yanzu an daina yinta, amma za ka ganta a Amurka suna yi, ‘yan Bangladesh nan yawanci suna cinta kulle wanda ake cinta da goro, irin wannan ganyen ne. Shi ne aka ce annabi an nan kar ya ci, mun gane ko? Amma malam ya ce ya riga ya ilimin Allah cewa annabi Adam da na Hawwa ne dole za su ci, saboda haka lamari ne wanda Ubangiji ya riga ya hukunta shi, abinda kuma Allah ya hukunta shi kuma dole kuma sai ya faru. Saboda haka fitar da su aljanna ba wai dan Allah ya yi fushi da su bane, ba dan Allah ya yi fushi da su bane, amma dai kuma ya bi sanadi, ya biyo bayan wato sanadi. Saboda haka din ma malamai sai suka ce ai ƙarin daraja ne wa annabi Adam fitowarsa a aljanna din, ƙarin daraja ne wa annabi Adam da ɗauka darajarsa, don sun fito a aljanna su kadai, amma za su koma da sahun jama'a mutum wato 120, sahu 120, amma kowane sahu Allah ne kadai ya san iya jama'a da suke bayan wannan sahun, duk wannan jama'ar annabi Adam ne zai koma da ita aljanna. Suka ce wato ‘ya’yansa ne da jikokinsa da jikokin har zuwa na ƙarshe, la yuhitu bi iddatin tilka sahu illa la, kowane sahu ɗaya babu wanda ya san adadin mutanen da suke kansa sai Allah. Malam yake cewa to idan yanzu misalin mutum ya tambaye ka menene hikima da aka jingina fitowar annabi Adam a cikin gidan aljanna da cin wannan itacen, sai ya zama ba a jingina da wani abu sai da cin wannan itacen, sai ya ce saboda Allah subhanahu wataala mai karimci ne, yana daga cikin adar mai karimci, baya kwace ni'imar mutumin da ya masa ni'ima sai da haida dalili. Allah baya karbe ni'imar mutum sai da dalili. Shi yasa yake cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, idan wata jarrabawa kuka ta samu mutane suna zaune lafiya, sai wani musiba ya zo, to hannun mutane ne ya jawo. Sai ne aka ce yana daga alamar karimci, mai karimci baya kwace ni'ima in yayi wa mutum, wato sai da dalili. Shi yasa sai ya zama dalilin fito da annabi Adam a aljanna shine cin wannan wato itaciyar. Shine Ubangiji yake cewa wato fa in ma ya'tiyan nimin ko fa in ma ya'tiyan ko, ka karanta shi ka karanta qala habita minha, yace ku fita a aljanna din jami'an gaba dai ba'du kulli ba'din adun, shashan ku suna gaba da shashe, fa in ma ya'tiyan lakum min hudan, duk wanda shiriya ta zo masa daga gurina, famani ta ba hudaya wanda ya bi shiriya ta shine ba alqur'ani, fala yadullu wala yashqa, ba zai bata ba kuma ba zai wato tabi a lahira ba, waman arada an dhikri, ka karanta, wanda ya kauda kai kuma gabarin alqur'ani bai imani da shi ba, fa inna lahu ma'ishatan dankan, to yana da rayuwa wadda take wato mai takunci, zai yi rayuwa takunci a kabari, zai yi kuma rayuwa wato ta azaba a gidan lahira. Allah ce wana shuruhu, za mu tashe shi dan alkiyama, a'ama yana makahu, wato aka ce rayuwar dankan din nan, aka ce saboda hadisi ya zo manzon Allah yake cewa idan kafiri ya mutu aka saka shi a cikin kabari, kasa za ta matse shi, in kasa ta matse shi manzon Allah ya ce hatta taktalifa adla'uhu, har sai kasussuwansa sun sarkafe, kasussuwan hakarkarin hagun da na hakarkarin dama, saboda matsewar kabari sai sun hadu har sun goya, wasu sun shiga cikin wasu. Wannan shine ma'ishatan bankan, ana nufin wai rayuwar kabari ne, zai yi rayuwa ta kunci a cikin kabari. Wana shuruhu, za mu tashe shi kuma bayan alkiyama ta tsaya, a'ama yana makafu. Kala zai ce rabbi lima shartani a'ama, Ubangiji me yasa ka tashe ni makahu, wa kan kuntu basiran alhali a duniya kuma ina kallo. Allah zai ce masa kazalika ashaka ayatuna, ai hakan nan dai ayoyinmu suka zo maka a gidan duniyan fanisita, har sai ka manta su, ma'ana wato ka bar su baka yi imani da su ba, wa kazalika alyawma tunsa, yau haka kai ma za a manta ka a cikin azaba, wa kazalika hakan nan najazi man asrafa, Allah yake ce muke saba ma duk mutumin da ya mutu yana shirka, walam yu'min bi ayati rabbihi, bai imani da ayoyin ubangijinsa ba, wala azabul akhirati ashaddu, duk da haka kuma azabar lahira wato ita tafi tsanani daga azabar duniya da kuma azabar kabari, wa abqa kuma ita tafi dawwama, domin ita azabar duniya tana da lokacinta, azabar kabari ma tana da lokacinta. Azabar duniya in mutum ya mutu a ya rabu da ita, sannan azabar kabari shi ma in tashin kabarin mutum ya rabu da ita, amma azabar lahira ita kuma mutum ya shige ta, ya shige ta azaba ce wacce take ta har abada. Allah kiyaye mu.
Afalan yahdi lahum kama hadathna qablahum
Ubangiji yace wato afalam yahdi lahum shin bai bayyana bane ga su kafire kam kam ahlakna qablahum min alquruni shin jama'a no muka halakar daga cikin tsare ko jama'a da suka suka wuce shin mutanen makka da sauran kafiran duniya bai bayyana musu bane cewa kam ahlakna qablahum min alquruni ai mun halakar da jama'a da yawa inji ubangiji daga cikin al'umman da suka zo wadanda suka karyata manzannin su yamshuna fi masakinihim ai ku mutanen makka kuna bi ta gidajen su kuna bi ta kufayin mutanen kuna bi ta kufayin adawa in za ku tafi fataucin ku sham kuna bi ta kufayin samudawa in za ku tafi fataucin ku siriya ai duk kuna wucewa ta hanyoyin su kuma kuna ganin wato yadda alƙariya ta san wato alƙariya rushashiya Allah yace yamshuna fi masakinihim ai kuna tafiya ta wato ta wato masaukan su a cikin tafiyar ku zuwa sham da sauran wurare fi atabiru to kururaban wato da abin da muka yi musu wato ko wa ma zukira min akazi ihlaki min fi'il kali to shikenan ku lura da abin da aka yi musu don dalili yasa aka yi musu aka kare ta manzanni ne to kuma idan ba ku kiyaye ba abin da ya shafe su wato zai shafe ku inna fi zalika laayatin cikin abin da muka yi musu akwai aya akwai ibra abin izina li ulun nuha amma ga mabuta hankula na'am
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى
نعم
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
نعم
ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي
الله يقول ولولا كلمة سبقت من ربك bayan alƙawarin ubangiji da ya riga ya baya daga ubangijinka ya Muhammadu cewa zai yi jinkirin azaba har sai an je an same shi a lahira in ba dan wannan alƙawarin da Allah ya yi ba litakirul azabi anhu ila al-akhirah wajen jinkirin azaba zuwa lahira lakana lizaman da tun a duniya Allah ya hada su da azaba su da laziman lahum fi dunya tun a duniya da azaba ta kama su wajalin musamma ba dan kuma alƙawarin Allah cewa kowane abu ya sa masa lokaci sananne ba da an gaggauta musu azaba fasbir alama ya kuluna amma ana ba manzon Allah hakuri ne Allah ya ce fasbir alama ya kuluna kai hakuri bisa maganganun da suke gaya maka wato cewa kai misiri ne kai mawaki ne kai boka ne da duk abin da suke jingina maka kai hakuri ko kuma ce alqur'ani wato waka ne ko labaran mutanda ne wasabbihi hamdi rabbika kai tasbihi mana kai sallah da yau ubangijinka godiya wato qabla tulu'i shamsi kafin rana ta fito shine sallan asuba wa qabla ghurubiha da kuma wato kafin rana ta fadi shine sallan al'asr wa min ana al-layli kuma kai sallah cikin sa'o'in dare shine sallan magriba da isha wato fasabi wa atrafan nahari kuma wato da kuma gefe rana wato shine sallan azhar to wannan ayan ta kawo lokutan sallah wato guda biyar Allah ya ce la'allaka tarda wato ko wato ka samu yardar ubangijinka na'am
ولا تمدن عينيك إلى ما مسأل به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى
ولا تمدن عينيك الله يأتي كذا كأوكي إذا أنك إلى ما مسأل به أزواجا منهم زواجا abin da muka jiyar da su dadi wato dangogin jin dadi shine asnafa minhu dangogin jin dadi Allah ya ba su mulki Allah ya ba su kudi Allah ya ba su zuriya Allah ya ba su mi Allah ya ba su mi ubangiji yace a manzon Allah karka kallu wannan in dai ni'ima ne Allah ya ba wa kafiri to bai kamata musulmi ma hankalinsa har ya kai har ya dabu ba Allah yace zaharatul hayatud dunya wannan adon rayuwar duniya muka ba su linaftinahum fi dan mu jarrabe su akan wannan in Allah ya ba wa kafiri wato zai kara buntu zai kara kafirci zai kara buntu zai kara kafirci zai ga kamar Allah ya zabe shi akan abin da yake kai ne wannan dukiyar da aka bashi Allah ya ce warizqu rabbika arzikin ubangijinka shine aljanna khairun shi yafi alkhairi mimma atau fi dunya sama da abin da suka samu na gidan duniyan nan wa abqa kuma shi yafi da wama shine abin da zai wanzu na'am
wa mura alaka bi salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wa la'aqibatu littaqwi
na'am hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam da ubangiji yake cewa wala tamuddana aineka Allah ya ce masa tasbir ay la tanzuru bi ainika ila zaharati dunya nazara daga batin kara hankalinka ya koma kallan wato kayan adan duniya irin kallan da zai saka kwadayi an ce wannan ana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma jan hankalin al'umma su aiki akan wannan li anna zalika mustahilun anhu domin annabin Allah shi wato kayan duniya bai ya daukan hankalin sa ya ma koru a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koru a gare shi ya zama yana da kwadayi akan wato abin din ya fi kowa sanin wato duniya ya fi kuma kowa sanin wato lahira ya fi kowa imani da abin da Allah ya tana da kowane mumini wato a gidan aljanna saboda haka ba za ka jingina manzon Allah san abin duniya ba duk da Allah ya ja hankalin sa amma dai da mu ake da al'ummar sa ake saboda hadisin da yazo manzon Allah cewa annahu khayr khuyira baini an yakuna nabiyan malikan aw nabiyan abdan Allah ya bani zabi ni yanzu in zama annabi ne sarki ko in zama annabi bawa sai na zabi in zama annabi bawa mun gane ko yanzu dauki misalin annabi Sulaiman alaihi salam Allah ya bashi annabta ko an bashi mulki ya roki Allah Allah ya bashi mulki wanda ba wanda zai samu irin sa Allah kuma ya bashi mulkin annabi Sulaiman ta yadda yayi mulki wa aljanu yayi mulki wa mutane sannan har kuma iska wanda yake in zai tafiya ma iska ne take daukar sa take tafiya da shi ba ya fi karfin hawa kan dokuna sai dai ya hau kan iska ya tafiya saboda haka sai yake cewa faktara an yakuna nabiyan abdan sai ubangiji ya zabe ni in zama annabi sa kuma wato bawa sannan har yanzu hadisi ya zo manzo ana cewa lastu minad dunya wa laysatu dunya minni ni ba na duniya bane sannan duniya kuma ba tawa bane yawa ni ba na duniya bane sannan duniya kuma ba tawa bane saboda duniya ba ta alfahari da ni sannan kuma ba na alfahari da duniya saboda haka Allah ya gaya masa wannan ne saboda jan hankalin al'ummarsa Allah ya ce masa wannan jin dadin duniya ne li naftinahum fihi dan mu jarabi mutane a gidan duniya din wa rizqu rabbika amma arzikin ubangijinka khairun wa abqa shi fa alkhairi kuma shi yafi wanzuwa wa amur ahlaka bis salati ka umurci iyalanka da yin sallah wastabir alaiha kuma kai hakuri wato akan yin sallah din ubangiji ya umurci manzon Allah cewa ya umurci iyalansa da sallah sannan kuma ya hakuri kenan kaga ashe kula da sallah dole sai da hakuri kula da sallah da yadda ya dace dole wato sai da hakuri Allah ya ce la nas'aluka rizqan a lahira ba mu dora maka kai arziki a duniya ba a lahira ba za mu tambaye ka arziki ba la nas'aluka rizqan ma'ana la nukallifuka wato rizqan ba mu kallafa maka in ka zo duniya sai kai arziki ba mun gane ko wato ba mu ce kuma wanin kama ya zo duniya dole ya tara arziki ba domin a lahira ba za mu tambaye mutum me yasa ka zo talaka kuma ka koma talaka ba ba za a tambaye mutum ba Allah yake cewa nahanu narzuquka ai mu muke arzuta ka saboda haka kenan tunda Allah ne yake bada arzikin kaga kenan ashe babu tuhuma cewa mutum in bai yi arziki ba Allah ya ce wal aqibatu littaqwa ta karshe ita ce aljanna babu mai samun ta sai mai takawa wato shine wato sai mai imani فقالوا لولا ياتينا
في آية من ربي أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى
نعم
ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا نتبع آياتك من قبل أن نذل ونكذب قل كل متربص فتربصوا وستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدي
وبنجي يأتي وقالوا كافرين سيأتي واسكي لولا يأتي نبي آياتي من ربي ميسا محمد كان بزيز ومن دعايا آية wato daga wajen ubangijinsa ba wanda za ta nuna gaskiyar manzancinsa ya zo mana da wata aya man ko kuma irin abin da muka ce ya kawo in dai shi annabi ne to ya kawo man Allah ya ce awalam tati bayyinatun shin hujjoji ba su zo musu bane ma fi sufil ula a cikin littattafan annabawan farko wanda yake wato littattafan sun hada da alqur'ani ai Allah ya kawo musu ayoyi wato tare da annabawan da suka zo suka shude suka karyata ayoyin Allah kuma ya halakar da su sai Allah ya ce walaula anna halaknahum bi azabin min qabli wato aida za mu halakar da su wato da azaba kafin zuwan annabi da manzansa wato da alqur'ani laqalu da sai dan alkiyama sun ce rabana ubangijin mu laula arsalta ilaina rasula ya za ka kama mu da azaba mu da baka aika mana manzo ya kira mu ba kenan manzo ya zo ya kira su sun ki cewa sai an kawo musu aya kafin su yadda Allah ya ce to ai wayancan na baya an kawo musu ayan kuma sun kareta amma yanzu da Allah zai kaddara ya halaka su ba tare da turo musu manzo ba a ranar lahira da sai sun ce an zalunce su ai ba turo musu bai gargadi ya gargade su ba Allah ya ce za su ce walau anna alaknahum bi azabi min qabli da za mu halakar da su da azaba kafin zuwan manzan laqalu da sai sun ce rabbana ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan me yasa baka aika mana manzo ba fanattabi'a ayatika domin mu bi ayoyinka mu bi manzan naka min qabli an nazilla wa naqza kafiran alkiyama balle ma mu zo mu kaskanta balle ma kuma mutum mutabe mu shiga wutar jahannama kul Allah ya ce to kace musu kullum mutarabbisun dukkan ku dai kowa ya je zauna ana saurara masa ma'ana muntazirun ma yaqulu ilayhi al-am kowa ya je zauna ya jira abinda zai same shi zai same shi fatarabbasu kowa ya je zauna fa ta'lamuna mu za mu je mu jira tunda muka zo muka yi muku wa'azi ko kuma daukan wa'azi kuma ku je ku jira Allah ya ce fasta'lamuna man ashabu sirati sawi ran lahira za a gane waye yake kan hanyar kware yake kan hanyar daidai wa mani tada wane ne wanda ya gamdakatar da shiriya wato gabarin bata mu ne wato koku kuma alhamdulillah nan ne karshen wannan sura mai albarka suratu taha kuma insha Allah za mu shiga sura ta biyu nan
suratul anbiya'i alaihi salam makiyatun wahamiyatu wa ihdi asharata aya bismillahir rahmanir rahim اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مؤرضون
نعم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنبياء wannan sura ana kiranta da suratul anbiya'i domin ubangiji ya kawo wato kissosin annabawa a cikin ta duk da cewa cikin suratul an'ami an ambaci annabawa sun kai guda 18 a ciki amma a wannan sura wato an ambaci annabawan kuma an kawo tarihin su saboda haka babu wata sura a cikin alqur'ani wanda ta kunshi tarihin annabawa da yawa sama da wannan sura shi yasa ma aka kira ta wato suratul anbiya wannan a jerin surori ita ce sura ta 21 in kada ko kirgen su daga suratul baqara amma a wajen sauka ita ce sura ta 71 ta sauka tsakanin suratul sajda da suratul nahl bayan an sauka da suratul sajda sai aka saukar da iktiraba wato suratul anbiya sannan kuma sai aka saukar da suratul nahl kuma an ce wannan sura ita ce kusan kadan daga cikin surorin da suka sauko wa manzon Allah a Makka dab da hijirarsa zuwa Madina kuma babban abin da wannan sura take magana shine wato akan da ya kade ta Allah akan kade ta Allah da yake duk surorin Makka kullum suna rikici ne tsakanin su da mushrikai masu bautar gunki akan a kade ta Allah a bar bautar gunki kuma surorin Madina yawanci sune surorin da suke zuwa dama da shari'a hukuncen shari'a hukuncen sallah azumi zakka haji iddar mata shika da duk wasu abubuwa yawanci za ka ga surori ne na Madina amma sura da suke sauka a Makka mu'azzam na ababen da suke karantar mana shine tauhidi wato kade ta Allah subhanahu wataala wannan sura a Makka aka saukar da ita tana da ayoyi wato 111 wato bisa tafsirin malaman Makka da Madina da Basra amma malaman Kufa suka ce ayunta 112 ta fara da bismillahir rahmanir rahim ubangiji ce iktarabati sa'a iktaraba linnasi hisabuhum wato hisabun mutane yayi kusa iktaraba linnasi hisabuhum hisabin mutane wato yayi kusa ma'ana mutanen da suke musun tashin alkiyama nan hisabun su yayi kusa wa hun fi gaflatin amma suna nan a rafke mu'riduna suna masu kauda kai ma'ana ba su shiri ba ta hanyar wato yin imani wato aka ce wannan magana tana magana akan mutanen Makka ne amma dai magana ta tana magana akan kowa da kowa ne amma dai an saukar da ita tana magana akan Qurayshawa ne domin su ne suke cewa Muhammadu kullun yana mana alƙawari da tashin alƙiyama yaushe za a tashin alƙiyama ne yaushe za a yi sakamakon ne yaushe za a yi suka ce wannan kullun shi dai yana gaya mana maganganu ne amma ba haka suke wato ba al'amari ne wanda yake tabbatacce ba ma'ana yana mana shaci fadi ne cewa za a tashin alkiyama, za a tashin alkiyama, sai Allah ya ce musu iktaraba linnasi hisabu, in gani suke a nesa abun yake, to ai abun yana kusa, mutane hisabun su yayi kusa, wa hum fi ghaflatin, amma suna rabke, suna rabkane babu abin da suke, sai musu wato mu'riduna, suna masu kai da kau da kai ga barin wato sha'awace sha'awacen duniya. Allah ya ce ma ati min dhikrin min rabbihim mayatihim min dhikri, babu wani wa'azi ko tunatarwa ko kuma aya da za ta zo musu daga ubangijinsu, muhudathin, wanda zai zo shay'an fa shay'an, wato wahayin da ake saukar musu kalan kalan, illastama'u wa hum yal'abun, face sun nemi ji a lokacin kuma wato suna wasa, ma'ana ana gaya musu amma hankalinsu yana kan wasannin duniya, suna kuma ji dan manzon Allah yana isar musu kuma yana zuwa kunnan su, amma kuma wato suna ji ba ji na sauraro, ji na amfani ba, shi yasa Allah ya ce wa hum yal'abuna, suna ji amma suna ma izgilanci da abin da ake gaya musu, lahiyatan qulubuhum,
lahiyatan qulubuhum,
na'am,
wa asarru najwa wal ladina zalamu hal hada illa basharun mislukum afatatuna sihra wa antum tubsirun.
Duk lokacin da mutum yake jin wa'azi kamata ya ce ya hada hankalinsa guri daya ya saurari abin da Allah yake gaya masa, shi yasa Allah ya zargi kafiran nan, yake cewa lahiyatan qulubuhum, zukatansu na rabkane a lokacin da manzon Allah yake karanta musu alqur'ani, wa asarrun najwa, har ma koya magana suke, suna wato magana wato suna cewa hal hadha illa basharun mithlukum, wai allazina zalamu, waɗanda suka cuci kansu da kafirci suna koya magana suna tattaunawa, ba manzon Allah yana karanta musu alqur'ani, wai cewa suke hal hadha illa basharun mithlukum, wai yanzu wannan mutumin da yake mutumin ku ne, kun san inda aka haife shi, kun san lokacin da aka haife shi, sannan shi ne zai zo ya zaro ya zo ya ce muku Allah ne ya aiko shi a cikin ku, in aike ne ga wayanda ake ga sun cancanta su Allah zai aiko a matsayin wato manzanninsa, amma sai shi mutumin da ya tashi ba uwa ba uba, mutumin da ya tashi gidansu babu kuɗi, mutumin da ya tashi babu kaza babu kaza, shi ne zai zo ya ce wato shi ne annabi a tsakani, mana kenan illa basharun mislukum, wato shi mutum ne kamar ku, fama ya ati bihi sihirun, abin da ya zo da shi ɗin nan kurin sihiri ne da maganganun wato mutanen farko, a wata tuna sihira, yanzu kwa yadda ku bi mai sihiri, wa antum tusirun alhali, kuna kallo kuma kun san sihiri ne, abin da Muhammadu yake fara sihiri ne, kwa bi mai sihiri alhali kun san sihiri ne, kul, sai Allah ya ce ka ce musu Ubangiji ya ce kul ka ce musu rabbi ya alamul qaula, Allah dai ya san kowace magana ake fada, fi sama'i wal ardi, a cikin sama ake magana ne ko a ƙasa ake, Allah dai ya sani, wa huwa sami'u, shi Allah yana jin duk abin da ake magana a boye ne ko kuma a sarari, al alim, masanin abin da ake nufi da duk abin da ake fada, bal qalu,
bal qalu na'su ahlan liftarehu wal huwa shadir,
na'am,
bal yatina bi ayatin
Ubangiji ya ce bal qalu, su kafire cewa suke yi wato abgasu a halamin, wannan alqur'ani wato magagin mafarki ne, shi ne in ya hadu da mafarki sai kuma ya zo yana karantawa mutane shi a matsayin alqur'ani, saboda haka yana mafarke mafarke ne, sai ya haddace su kuma sai ya zo ya gaya wa mutane ya ce Allah ne ya aiko shi, baliftarahu, ai ma kirkiro alqur'anin yayi da kansa, bal huwa sha'irun, a'a ai alqur'anin ma waka ne, aka ce suna fadan wayannan maganganu, wasu ce abgasu a halami, mana Allah mafarki yayi, a cikin mafarki an gaya masa kaza da kaza, shi kuma sai ya zo ya fade shi, wasu kuma suka ce a'a baliftarahu, ai shi yake zama yake kirkiran alqur'ani, yana da basira, shi yake zuwa ya kirkira alqur'anin, ko kuma ya je ya karanta tarihin littattafan tatsuniyoyi na mutanen da, sai kuma ya zo ya rika tsarawa yana cewa alqur'ani ne Allah ne ya aiko shi, ko kuma sha'irun, wato gwanin iya saba waka ne, in ya saba sai ya zo ya karanta, da yake alqur'ani yana da usulubin da duk da irin harshen da ka zo karanta shi zaka iya rera shi, shi yasa suke cewa bal huwa sha'irun, ai waka ne, fa ma ute bi sha'irun, abin da ya zo da shi wato waka ne, Allah ya ce falyatina bi ayati, to idan alqur'anin wato waka ne, ko kuma manzon Allah shi ya kirkira, ai su ma larabawa ne masu fasaha, wato Allah ya ce falyatina bi ayatin, su kama na aya daya kama ursilal awwaluna, wato a wato falyatina bi ayatin, ku ce wa Muhammadu ya zo mana da aya, mun ji yanzu abin da ya fada, amma mu mun dauka ko kirkira ne daga gurin sa ko waka ne ko kuma abu zasu halame ne amma yazo mana da aya wani abin da zai zo nuna mana mu'jizar safili mu yadda cewa Allah ne ya aiko shi falyatina bi ayatin yazo mana da aya kama usulul awwaluna kamar da sauran annabawan bayan azuma ba sa zuwa sai su annabawa ne face sun zo da aya to yazo mana da aya kamar taguwa irin ta annabi Salihu kamar Hanu irin na annabi Musa ko sanda irin na annabi Musa da sauransu yazo mana da irin wayannan ayoyin sai Allah ya ce ma amara qablahum min qaryatin
afahum yu'minun
Allah ya ce su dai suna wannan magana ne amma ma amara qablahum min qaryatin ai su ma wadancan da aka musu ayar ba su yi imani ba ai su ma ba su yi imani ba inda ma su wayancan din sun yi imani a dalilin kallon aya to sai a ce eh su ma mutanen makka an ka musu ayan za su yi imani to amma waɗancan din ma da suka nemi ayar kuma aka ba su ba su yi imani ba hakanan Allah ya halakar da su Allah ya ce a halaknaha mun halakar da su saboda sun ƙaryata ma a ta hamil ayat abinda aka musu na daga aya din afahum yu'minuna su yanzu mutanen makka suna tsammani ne su ma an ka musu ayan za su yadda su ma an ka musu ba za su yadda ba in ku a kawo aya ba a yadda ba to abinda yake biyowa baya shine Allah zai halakar da al'ummar da duk ta roki aya Allah kuma ya kamata ayan ba ta imani ba na'am
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحِي إِلَيْهِمْ
فَاسْأَلُوا
أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
الله يَتِي وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ بَمَا أَيُّكُوا كَاتِنْكَ بِيَا مُحَمَّدُ إِلَّا رِجَالًا سَيْمَذَاجِي yuha ilaihim wanda muke musu wahayi ba mala'iku muke aikowa ba mutane ne irin ka annabawan bayan ma mutane ne muka aiko su kuma gurin mutane saboda haka ba mu aiko a baya ba sai mazaje wanda muke musu wahayi yanzu ma ku ba za mu aiko mala'iku ba Allah ya ce fasalu ahlal dhikra ahlal dhikri ku tambayi ma abuta ilimi a cikin malaman at-taura ku tambayi malaman yahudawa ku tambayi malaman linjila shin a baya an taba aiko mala'ika ne kenan tunda mutane ake aiko mutane to kuma mutane za a aiko muku in kuntum la ta'lamuna in ba ku da ilimi ku je ku tambaya ku ji ma'ana zalika fa innahum ya'lamuna wato su ai malaman yahudawan sun sani wa antum ila tadhikihim aqrabu min tadhikil mu'minin nabi muhammad ku yadda ku mutanen makka kuke girmama yahudawa kuke girmama nasara wato ai sai ku je ku tambaye su tunda kun fi nutsuwa da amintuwa da malintakar su to ku je ku tambaye sama da yadda kuke nutsuwa da malintakar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wato mu'minai shine Allah ya ce zai tambaye wayancan din ai za su ji wayancan ma na baya Allah bai aiko musu mala'iku ba mutane aka aiko su kai musu wa'azi sannan suka nemi aya aka ba su aya suka ki imani sannan kuma Allah ya halakar da su na'am
وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا مَا يَعْقُلُونَ
الطَّعَامَ
وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ
Allah ya ce وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا ba mu sanya su manzannin nan wato gangar jiki ne la ya'kulun ta'am ba sa cin abinci kamar mala'iku ba a mutane muke aikowa masu jin yunwa masu cin abinci masu barci suna tashi kamar kowa la ya ba mu aiko su jasaran gangar jiki la ya'kulun ta'am wanda ba sa cin abinci ba kuma kanu kalidin kuma ba mu aiko manzanni a matsayin masu dawwama ba yadda ku mutanen bayan kasa kuke mutuwa su ma yan sun isa da sako mutuwa suke su koma zuwa ga ubangijin su na'am
Summa sadaqana hum yu'minu wa annahum
wa
man nasha wa ahlakana al-musrifin
Ubangiji yace summa sadaqana hum al-wa'da sannan kuma amma su manzanin in mun aiko su sai mu gaskata musu alƙawari za mu tseratar da su daga makircin mabiyan su Allah yace fa anjaynahum sai mu tseratar da su wa man nasha da wanda mu ga dama cikin wanda suka yi imani idan kenan azaba ta tayi sauka wa halakanal musrifin sai kuma wato mu halakar da waɗanda suka ƙaryata manzannin na'am
laqadan zalla ilaykum kitaban fihi
na'am na'am
fala ta'jilu
Allah yace laqad anzalna ilaykum ya ku mutanen makka ai mun saukar muku kitabal littafi shine alqur'ani fihi zikrukum cikin sa akwai ambaton ku wato an saukar da alqur'ani da yaren larabci shine ma'anar ambaton an saukar da alqur'ani da yaren larabci wanda yake daukakar ku ne darajar ku ne li annahu bilugatikum domin alqur'ani ya saukar da yaren ku afala taqiluna me yasa bala ku hankalta ku zama kuna sahun gaba wajen yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba na'am
wa kan ka sauna min qaryatin kana zalimatan
na'am
sha'ana ba'daha qaumana kari
na'am Ubangiji ya ce wa kam kasana min qaryatin sau da yawa wato muka halakar da alqariya muka halakar da alkariya kana zalimatan wanda ta cuci kanta da kafirci. Allah ya ce wa ansha ana ba'da haqaman akarina, sannan muka tashi wata jama'ar cucin wannan jama'a din. Allah ta'ala in ya aiko annabi wa alkariya, idan ta kafirce sai Allah halakar da ita, sai kuma tashi wata jama'a a gurbinta. Ma'ana abinda dai ake nufi da wannan ayan, ana tsoratar da kafirai ne na wannan al'umma din saboda barin imani da kuma wato dogewa akan kafirci, domin kada yalwar duniya da jin daɗin duniya wato ya ruɗe su da alfahari da dukiya da yaya, kamar Ubangiji yana ce musu ne wato kada ku yaudaru da alfahari da jin daɗin duniya. Fa innana ahlakna katsira min ahli qura al-kufar, da yawa mun halakar da wato kafirai a cikin duniya. Allah ya halakar da Adawa, ya halakar da Samudawa, an halakar da mutanen annabi Lut, an halakar da kaza, an halakar da kaza. Saboda mi? Saboda karyatawansu annabawansu da suka yi. To kuma kafiran yanzu ba daban kuke ba. In dai kuka ce za ku karyata, to Allah kuma zai iya wato aikowa wato azaba a halakar da ku. Malam ya ce wa ma jara alaihim yajri alaikum, duk irin hukuncin da aka yi musu kuma za a iya muku. Wa hal qura, wannan alkariyar da Allah ya ce mai karyatar nan wace alkariya ce? Waɗansu malaman suka ce ana nufin dai al'ummar baya ne, kamar mutanen annabi Nuhu, mutanen annabi Lut, mutanen annabi Salihu, mutanen annabi Shu'aib da sauransu. Waɗansu malaman suka ce ana nufin alkariyar Yaman ne wanda ake kiranta Hadur, wata alkariya aka yi a Yaman wanda wato ake kiranta Hadur wato a wazanin Shakur. An ce Allah ya aiko musu Musa, amma Musa ɗan Misha, ɗan Yusuf, ɗan annabi Yaqub, kafin annabi Musa ɗan Imrana, wannan tun zamanin annabi Yaqub. Allah ya aiko musu wannan Musa ɗin, da aka aiko shi fa kazzabu, suka karyata shi, suka ma kashe shi. Saboda haka sai Allah kuma sai ya sallada musu Buktu Nasar. Buktu Nasar kafiri ne daga Filistin wanda ya zo ya yaƙe su ya hallaka su. Saboda haka ya kasance musu, ya kashe musu duk mazajensu, ya kuma ribace musu matansu. To yayin da kisa ya musu yawa, sai suka baje, wato sai suka baje suka shiga duniya. Wato sai mala'iku suka ce musu dan izgiranci, la tarkudu warju ila masakinukum, kar man ku gudu ku dawo gidajenku mana, wa amalukum da dukiyoyinku, la'allakum tus'aluna shay'an min dunyakum, mai yiwuwa mutane za su sake haduwa a karkashinku su ci gaba da neman abin da kuka mallaka. Fa innakum ahlun ni'mati wa gina, kuma abuta ni'ima ne kuma da wadata. Saboda haka da suka sake haduwa kuma Buktu Nasar sake zuwa ya sake wato karkashe su. To a lokacin da suka sake bajewa, bajewa na biyu, sai suka ji mai kira, ya kira daga sama, aka ce musu ya saratul anbiya, wato ana kiran shi Buktu Nasar din, duk da kafiri ne. Aka ce masa ya mai dauka wa annabawa fansa, tunda sun kashe wancan annabin, an turo musu wani sun kashe shi. To shi kuma Buktu Nasar kafiri ne, sai Allah ya sallada shi akan su. Shi kuma ya zo ya dinga karkashe su. To shi ne a lokacin da suka baje, sai aka yi kira aka ce musu wato ya mai daukan fasar annabawa. To da suka fahimci wannan magana, nan da nan kuma suka tubo wa Allah, wato kuma suka dawo kan addinin gaskiya. A Imam Al-Qurtubi shi a nasa bayanin dangane da wannan alkariya, shi ma dai ya ce alkariya ce wanda Allah ya sallata Buktu Nasar a kai, amma shi ya ce alkariya ce a can wato Yaman, Mada'in ne, wani birni da cikin biranen yankin Yaman. Ya ce malaman tafsiri da malaman tarihi sun ce da Allah ta'ala wato ya nufaci mutanen Hadur wannan alkariya ɗin, wato ya turo musu annabi, ya nufe su da jinka, ya turo musu annabi sai suka kashe annabin. An ce sunan annabin Shu'aibu ne, Shu'aibu ibn Zi Mahadami. Sannan kuma shi Shu'aibu yanzu haka kabarinsa suka ce yana nan a Yaman ɗin, akan wani dutse kusa da wani guri da ake ce masa dutsen kankara. Suka ce amma ba ana nufin annabi Shu'aibu na Madiyana ba ne, shi wannan Shu'aib ɗin shi a Yamin yake, ba a Madiyana ba. Suka ce domin kisar Hadur wato ta zo kafin Allah ya aiko annabi Isa da shekaru ɗaruruwa, can kusa da zamanin annabi Suleiman ne aka yi wannan zamanin. Su wa'annan sun kashe annabawa da yawa, sai Ubangiji ya sallada musu. An ce annabin karshe da suka kashe shi ne Hanzala bin Safwan, shi ne annabin karshe da suka kashe. To sai Allah ya sallada musu wato buktu nasar shi buktu nasar sai zo ya yake su wato daga Filistin Allah ya wa annabi Irmiya wahayi cewa ya je ya gaya wa buktu nasar cewa Allah ya bashi iko akan wannan alƙariya ta Hazor saboda sun kauce umarnin Allah duk da cewa buktu nasar din kafiri ne kuma hal haka Allah yake ubangiji in ya tashi sai ya azabtar da musulman ma wato da kafiri idan mutane suka juya wa Allah baya suka dinga sabo sai Allah ya dora musu kafiri sai kuma wato dinga dandana musu azaba kamar da muke gani wato a wurare da yawa wato a cikin duniya wato malam yake cewa sai shi wannan armiya din ya je wajen Bukt Nasar ya sanar da shi cewa an kad sallatahu sallatahu ala adr arab Allah ya baka iko akan wayennan wannan tsibiri na Larabawa sannan ubangiji yayi alƙawari cewa zai musu azaba ta hannunka saboda haka Allah ya wahayi wa Irmiya yace amma akwai wani mutum kaje ka dauke shi dan shekara 12 ne sunansa Ma'ad bin Adnan kakan kakan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka ce kaje ka dauke shi ka tafi da shi Iraq yaje ya zauna a can domin kada wannan bala'i da Allah zai sauka mutanen Hazor ya shafe shi saboda haka ya tafi da shi yaje ya zauna ubangiji yace masa wannan za a samu annabi a tsatsansa mai suna Muhammadu saboda haka ya tafi da shi yaje ya kula da shi a can ya zauna cikin yan bani Isra'ila wato har ya girma har ya auri mata sunanta Ma'anatu ya zauna kuma ubangiji nan kuma ya tura Bukt Nasar yaje da rundunarsa ya kakkashe wayannan Larabawa wato kuma ya kama bayi a cikin su suka baje daga baya suka sake taruwa Bukt Nasar sake zuwa ya sake karasa su wannan dai shine ubangiji yake bawa mutanen Makka labari Allah yake cewa kan kasamna min qaryatin sau da yawa muka halakar da alqariya kana zalimatan wanda ta cuci kanta da kafirci wa an sha'ana ba har aqawman akariyan daga ba kuma muka tashi wadansu mutane wato suka meye gurbunta Allah ya ce falam ma hasuba sanan
ba asana idahun minha yarku
na tarku
na tarku warji'u ila ma utribtum fihi wa masakinukum la'allakum tus'alun
qalu ya waylana
ya waylana inna kunna zalimin
kama
zalat tilka da'awihum hatta ja'alnahum hasidan khalidin
ubangiji yace falam ma hasuba sana yayin da muka dandana musu azaba a hannun Bukt Nasar ta hanyar halakar da su mutanen wannan alƙariya ta Hazor Allah ya ce izahum min hayr kudun sai ga sun baje suna ta gudu sun baje wannan sun yi gabar wannan sun yi yamma wannan sun yi kudu wannan sun yi arewa sai mala'iku suka yi gaya musu ta hanyar izgilanci ta sama ake kiran su la tarkudu kar man ku gudu warji'u ila ma utriftum ku dawo zuwa ga wannan ni'ima da ubangiji ya muku ta arziki da duniya za ku gudu ku bar dukiyarku ya za ku gudu ku bar ƴaƴanku ya za ku gudu ku bar garuruwanku da gine-ginanku wato ku dawo wa masakinukum da kuma gine-ginen da kuka yi ku dawo cikin la'allakum tus'aluna ko mutane za su suna tambayan ku bisa al'ada kamar yadda ake zuwa kofar mai kudi a kwanta ana roƙon sa abubuwa ku dawo ku ci gaba da mu'amala da mutanenku kamar yadda da kuke kalu suka ce ya wailana ya kaiton mu ya halakar mu inna kunna zalimin mu mun cuci kanmu da kafirci ne falam ma zalat tilka da'awahum ubangiji yace fama zalat tilka da'awahum wannan dai shine abin da suke fada mun shiga uku mun mutu mun lalace shine ya da'una biha wa taraddaduna suna cewa ya wailana inna kunna zalimin ya wailana mun cuci kanmu domin sun gane yanzu laifin su na kashe annabawan Allah annabawan da ubangiji ya aiko su domin su tsamar da su daga cikin dufin jahilci da kafirci su mai da su cikin hasken imani Allah ya ce suna ta wannan kururuwa hatta ja'alnahum hasidan hasidan muka sanya su wato girbabbu kamar wato shukar da ta bushe kamar wanda aka girbe ma'ana duk aka kashe su kamidina aka buce su da wuta wato labarin su ya wuce Allah ya ce wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda ne kamata mu kwana
bainahuma la'ibi
لو أردنا
أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين
أغنى كما تمكنا إن شاء الله ذا موسى كان آية goma sha biyu cikin wannan sura mai albarka aya ta goma sha biyar cikin wannan sura mai albarka wato suratul anbiya muna muka fada daidai muna roƙon Allah ya karba mana ya ba mu lada wannan mafuskure Allah ya yafe mana